Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum. Ana sa ran da safiyar gobe Litinin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya dawo daga jinya a London zai yi jawabi ga 'yan kasar kamar yadda wata sanarwa daga fadar shugaban kasar ta nuna. Dabban masu goyon bayan shugaban ne suka yi ta tururuwa akan titin da ke da wato zuwa filin saukar jiragen sama na Abuja domin yin lale marhabin da shugaba Buhari wanda ya tafi jinyar tun a ranar 7 ga watan Mayu, lamarin da ya sa wasu suka yi ta kiran da ya dawo gida ko kuma ya sauka a mulki. Shugaba Buhari ya dawo kasan ne a jiya Asabar bayan da ya tsawaita zaman jinyarsa wacce ba a bayyana takamaimai me ke damunsa ba. Mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Oshibanjo wanda ya rike mukamin mukaddashin shugaban kasa na daga cikin waɗanda suka tarbe shi a filin tashin jirage na Abuja. A watan Janairun wannan shekara Buhari ya fara tafiya zuwa kasar ta Burtaniya neman magani inda ya kwashi kusan watanni 2 yana jinya sannan ya komo gida a watan Maris. Amma kuma farkon watan Mayu ya sake komawa. A lokacin da zai tafi neman maganin shugaba Buhari ya miƙa ragaman mulki ga mataimakinsa Farfesa Yemi Oshibanjo. A farkon makon da ya gabata ne kuma wasu masu zanga-zanga a birnin Abuja suka tsaurara fafutukan neman shugaban ya dawo gida ko kuma ya yi murabus, inda a jihar Lagos ma aka yi makamanciyar wannan zanga-zangar. Shekara ɗaya da ta gabata masu bashin baki sun nuna ƙwarin gwiwarsu a wani taro da suka yi a London cewa kudancin nahiyar Turai ba zai rika samun har-haren ta'addanci daga mayakan jihadi ba kamar yadda ake gani a arewacin nahiyar a birane irin su Paris da Brussels. A wani taro da aka gudanar a King's College na birnin London domin auna tasirin barazanar 'yan ta'adda a nahiyar Turai, ƙwararrun ba su saka ƙasashen irin su Spain da Italiya ba da su ma suke fuskantar barazanar har-haren ta'addanci cikin waɗanda za su iya samun mayakan sa-kai da kan tafi Siriya da Iraki domin yin yakin. Ƙwararrun sun ittifakin cewa ƙasashen da ke kudancin nahiyar Turai ba su da yawan matasan musulmai masu tsatsauran ra'ayin da kan iya zama mayaka ga ƙungiyoyin irin su Al-Qaeda da IS. To sai dai harin da aka kai a birnin Barcelona a tsakiyar makon da ya gabata, wanda shi ne hari mafi muni da ƙasar ta gani tun bayan wanda aka kai a shekarar 2004, inda wasu mahara suka tada bambamai suka kashe mutane 192, ya zama izina ga hukumomin da ke tattara bayanan sirri a ƙasar. Ba ma kuma ga ƙasar ta Spain kaɗai ba, amma da Italiya wacce ƙasa ce da ba ta taɓa ganin harin ta'addanci ba a nahiyar ta Turai, a cewar ƙwararrun. Shugaban Amurka Donald Trump ya koɗa tsohon mai tsara dabaru na fadar White House Steve Bannon a shafinsa na Twitter, inda ya ce aiki da mutum kamar Bannon abin alfahari ne. Ina so na miƙa godiyata ga Steve Bannon saboda irin rawar da ya taka. Ya shiga gangamin yaƙin neman zaɓe na ne a lokacin ina tunkarar Hillary Clinton mara gaskiya. Abin alfahari ne, na gode, kamar da ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Shi ma mataimakin shugaban kasar Mike Pence ya yabi Bannon a shafinsa na Twitter a jiya Asabar, inda ya ce yana miƙa godiyarsa bisa abin da ya kwatanta a matsayin yadda shi Bannon ɗin ya yi aiki tsakani da Allah. Steve ya yi aiki ma shugaban Amurka Trump, wato ya yi aiki da shugaban Amurka. Ina jinjina abotarsa da kuma rawar da ya taka. Na gode, Steve, in ji Mike Pence. Da tsakar ranar Juma'ar fadar White House ta bayyana cewa Steve ba zai ƙara aiki da gwamnatin ta Trump ba, da kuma yamma har ya koma inda da yamma ya koma kafa yaɗa labaran nan ta yanar gizo da ya sabu da ya shugabanta a da mai suna Breitbart, wacce ke yaɗa manufofin masu ra'ayin mazan jiya. Rahotanni sun ce daga fadar ta White House Bannon ya wuce kai tsaye zuwa ofishin na Breitbart. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Ƙasar Venezuela da 'yan adawa ke jagoranta ta yi wani zama a jiya Asabar, inda ta yi watsi da ƙarfin ikon da sabon Majalisar Dokokin Ƙasar ta baiwa kanta na yin doka. Kakakin 'yan adawa Fede Guevara da ba a kada shi a magana da kuma mataimakin shugaban majalisar sun yi Allah wadai da ikon da sabon majalisar ta baiwa kanta inda suka ce matakin haramtacce ne. ‘Yan adawan sun zargi wannan mataki da sabon majalisar dokokin ta ɗauka a matsayin wani yunkuri na neman kuɗaɗe da ƙasashen waje, yayin da ƙasar ta Venezuela ke fama da komaɗar tattalin arziki. Majalisar dokokin da ke samun goyon bayan ‘yan adawar ƙasar sun fitar da wannan matsaya ta su ce a gaban jami’an diflomasiyyar ƙasashen Amurka da Burtaniya da Mexico da kuma Spain ko kuma Andalus. Wannan zama da majalisar da ke samun goyon bayan ‘yan adawa ta yi martani ne ga matsayar da sabon majalisar dokokin ƙasar ta ɗauka na baiwa kanta ƙarfin ikon yin doka da karɓar ikon ainihin majalisar dokokin ƙasar da ke hannun ‘yan adawa. Ko da yake matakin sabon majalisar bai rushe majalisar ‘yan adawan ba.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Yama masu roma, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Tun fara shirin nan, idan Allah ya sa kun tuna cikin tambayoyi da na yi wa marigayi Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria, malami na farko da muka gayyato cikin wannan shiri, shine shin musulmin Najeriya sun fi na ƙasashen Iran da Saudiya sanin musulunci ne, ganin cewa duka da waɗannan ƙasashe biyu tsarin shari'a suke bi, kuma a makarantunsu mata sun tara maza yawa. Watakil wasu za su ce ai Saudiya ƙawar Amurka ce, to ita Iran fa ai kusan sai a bara ta fara magana da Amurkan a hukumance bayan kusan shekaru 30. Ya za a yi a ce waɗannan ƙasashe suna saka ‘ya’yansu mata makaranta har ma matan suka zarce maza a jami’o’i da ma wasu sauran makarantu? Wani musulmi a Najeriya ya ce saboda dalilin addini ya sa baya saka ‘ya’yansa musamman mata makaranta, kuma idan iyalinsa suka je asibiti baya so likita namiji ya duba su, to idan kowa ya yi haka ina za a samu likitoci mata? Ga shawarar da Sheikh Dairu Usman Bauchi ya bayar da Iliya Kure ya nemi jin shawarar sa kan ilimin zamani.
A jawo hankalin mutane wajen amfanin hada ilimin Arabiya da ilimin zamani. Wato hada ilimin Arabiya da ilimin zamani abu ne wanda yake kamar yadda ka san kowane mutum da hannaye guda biyu, hannun dama da hannun hagu. To hannun dama yana kulawa da harkar rayuwa da harkar addini. Hannu hagun kuma yana kulawa da wanke abubuwan da ba su da kyau a jikin ɗan adam, suna taimakawa juna. To saboda haka tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya tura sahabinsa ya je ya koyo ilimin boko, ilimin wato harufan da ba na Larabci ba, ya je ya koyo don ya rubuta masa wasiƙu ko ya karanta masa wasiƙu. To daga nan ne aka samu cewa lalle ilimin zamani wani abu ne muhimmi, tunda Annabi ya tura sahabinsa Zaidu ya je ya koyo wannan ilimi. Saboda haka mutum yana da hannaye guda biyu, hannun dama na tsafta, hannun hagun na wanke kazanta. Idan mutum hannunsa ɗaya ne na dama kawai ba na hagu, na dama ne kadai yake da shi ba na hagu, to sai ya zama wannan hannun shine hannunsa na cin abinci, shine hannunsa na wanke kashi, kaga ba tsafta kenan. Ko ku a'a yana dai da na hagun ba shi na dama, to wannan na hagun din nan na kazantan nan shine hannunsa na cin abinci, shine hannunsa na wanke kashi. To kaga hikima dai ya zama yana da hannaye guda biyu, ga na tsafta na addini kenan, da na wanke kashi na duniya kenan. Saboda haka ke jawo hankalin mutane, balle musamman yanzu zamani ya kawo, idan mutum bai ilimin zamanin nan da ake kiransa ilimin boko ba, ya rayu ya tashi haka, to zai ya zama ba shi da daraja. Kuma musulmi daga girman Allah sai girman Annabi sai girmansa. To wanda mai wanda Allah ya bashi wannan irin girma sai ya zama yanzu direban hajiya ko kilina ko kuwa mai har hada takardu a office ba zai samu wani daraja ba dai tunda yake musulmi mai daraja ne a wurin Allah ya kamata ya nemi hanyoyin daraja din don ya tabbata mai daraja ina kira ga mutane a gabatar da ilimin addini tunda yake shine a gaba shine abin dawama sannan a kawo ilimin zamani don dole dukkan mai rayuwa ina da bukatu na rayuwa amma jahannam jasadan la yakulu da amma kanu khalidin duk wanda Allah ya rata masa jiki to ya rata ya masa bukatun jikin abinda jikin zai ci da abinda zai sha da inda za a boye shi da yadda za a yi wanki shi da yadda za a bashi lafiya kuma in ya gama dukkan rayuwar nan ta duniya zai je lahira fa inda zai dawoma gaba daya to ya shirya wa lahira shiri fiye da na duniya tunda yake lahira wurin dawoma ne duniya ba wurin dawoma ba
batun ilmin diya mata yana daga cikin shawarwari da aka baiwa al'umar jihar Katsina wanda ya hada har da gwamnatin wacce aka ga cewa kada ta yi kasa a guya wajen bunƙasa ilmin primary wani mazaunin birnin Funtuwa Alhaji Aqilu Babaye ne ya bada wannan shawara a taron manema labarai Zaharuddin Sani Funtuwa wakilin sashen Hausa a yankin ne ya aika mana da wannan rahoto.
Alhaji Aqilu Hassan Babaye ya buƙaci masu hannu da shuni da su saka hannuwansu cikin harkokin ilimi domin harkar ta ƙara samun bunƙasa a jihar ta Katsina.
Dama wajibi ne a taimaki kowace gwamnati kan abin ta kodarta na alkhairi. Taimakon da ya kamaci mu taimaki wannan gwamnati da shi shine zamu ga wasu ababuwan kananu ne gwamnati daga ta yi manya zaka ga a makarantu yara ba sutura ta makaranta ko wani littattafan shi haka to ba za a ce gwamnati koko gwamnati shi zai zo sai mai yaro littafi da riga ba ya kamata a ce waɗanda suke dan Allah ya yassare mawa a rayuwa suke dan wani abu a hannunsu su taimaki waɗannan yaran ko kuma su dauki kukayen waɗannan irin waɗannan yaran suna zakulo su suna zuwa suna neman musu taimakon gina musu ainihin sutura jikinsu da littattafan da za su yi karatu domin idan yaro bai iya tambaya bai iya zuwa a taimake shi to zai zauna a wurin da ana kallon cewar yaro na zuwa makaranta amma bai samu taimakon da al'umma za su yi ne ba hayye karatu hayye gina kanshi ba saboda cikin abubuwan da zamu kira ga wanda suke da dan hali a hannunsu yaro daya biyu uku ka gani ba riga ba littahi na makaranta ka taimaka kai mai wannan ina ganin shine abin da yafi dacewa da mu tunda gwamnati ta riga ta gama yi maka babba dan ba zaka je ka rushe ginin gwamnati kace zaka gina makarantar gwamnati ba amma dan ka ruga ka je kai mai yaro riga ta makaranta kamar ka taimaki gwamnatin ne cewar lalle gwamnati na buƙatu a taimaki ilimi to na taimaki yaro da satara ta makaranta na taimaki yaro da littafi da zai je makaranta da shi wannan ina ga insha Allah ta'ala zai ƙara taimaka ma wannan gwamnatin ta ƙara samun nasarori akan abin da ke kodiri na ilimi
yace a ci gaban da suka gani sun ga yadda yara suka samu nasarorin cin jarabawoyin WAEC da TANECO
cikin ci gaban da aka samu alhamdulillah mun ga yara yan makaranta a fadin jihar mu sun samu nasarorin cin jarabawoyin da ake na WAEC da TANECO wanda hakan an dade ba a samu irin wannan nasarori ba to mu fa sani duk wata gwamnati zata zo ta taimaki ilimi ita ce gwamnati take so ta taimaki al'umma saboda al'umma da ilimi shine albarka al'ummai kuma shine ci gaban al'ummai
dangane da biyan kudin jarabawa na yara yace hikimomin da aka fito da su shine domin samarwa yara kyakkyawan ilimi domin dorewar
hikimomin da wannan gwamnati zo da su tace kowane yaro ya je jarabawa wanda ita gwamnati zata duba wannan jarabawai ta sakanta mai da biya mai kudin jarabawa kyauta saboda ainihin kwarewar shi koko kokarin shi makaranta wanda kuma ya kasa bai iyawa gwamnati tana ba dalibi shawara da ya maimaita a dan ta samu ma yara kokwarin ilimi ne ba yaya dalibi ba ka biya mai kudin jarabawa ya zana jarabawa bai ci komai ba jarabawa ba ta da amfani kamar misali akwai yaron da yazo waje na yace min gwamnati bata biya mai kudin jarabawa ba yana san dan Allah in taimake shi in biya mai kudin jarabawa nace me yasa ba biya maka ba ya bude baki yace min bai ci qualifying ba to hinda da baka ci qualify ba ni idan na biya maka kudin jarabawa baka ci komai ba ai ni ma asarar kudin ne saboda haka ka koma ajin da ka baro domin ka gyara abin da yasa ya hana ka samun wannan qualifying din idan ka samu shi to ko gwamnati bata biya maka ba za a iya taimaka maka ko za su iya taimaka maka a biya maka domin biyawar za ta zama to mai amfani
Alhaji Aqilu Babaye ya bayyana muhimmancin ilimin ƴaƴa mata saboda muhimmancin su ga al'umma
ilimin ƴaƴa mata yana da amfani in suka rike shi to kamar ko in suka same shi kamar an gina al'umma ne. Mata kowa ya sani suna da muhimmanci ga al'umma. In muka duba za mu ga muna barin gidajenmu, garuruwanmu, wani lokacin mu bar ƙasarmu. Amma su matan su ne a gidajen, su muke bari da ƴaƴan. Saboda haka idan matan suka ginu da ilimi, to haƙiƙa wannan al'ummar da kuka bari za ta ginu cikin tarbiyya, kuma za ta ginu a cikin wannan tsari mai amfanarwa. Idan aka ce mata ba su da ilimi, ba a ilmantar da su ba, to za mu waye gari muna barin gidajenmu saboda rashin ilmantarwarsu ya zamto ba su kalli ilimi da muhimmanci ba, balantana ƴaƴan da suke tasowa su tursasa su ko kuma su dora su kan hanyar neman ilimin ba. Dole mace koko ƴaƴa mata a ba su tarbiyya, koko a ba su ilimi na zamani da addini, domin da wannan za su dora ƴaƴayen da suke tahowa koko suke hannayensu kan wannan tsari na ilmantarwa da kuma tarbiyya.
Kamar zaka ga irin harkokin asibiti, wani lokaci matan nan ila ko suna da wani amfani, zaga mutum ya kai matar shi ya so mace ta duba ta, abu na ilimi ne, akwai wata shawara zaka bada?
Wannan ma na daga cikin amfanuwar ilimin mata. Ya mace ta yi ilimi, al'umma ce aka raya, domin idan ka je asibitoci ma zaka ga mata suka fi yawa zuwa asibitocin. Maza idan ka ga namiji 5 zaka ga mace 50 a asibiti. To idan akwai mata waɗanda suka samu ilimi haka ilmantar da su, to zai zamto za su jagoranci duba ainihin ƴan uwansu mata a kowane asibiti. Saboda haka muna ƙara jawo hankalin al'umma, muna ƙara jawo hankalinmu mu fahimci muhimmancin ilmantar da mata ilimin zamani da ilimin addini. Shi zai sanya matarka ta tafi asibiti kana cikin natsuwa, domin mace ya fi dacewa da ta duba mace ƴar uwarta.
Shi kuwa Aliyu Hashim farashin malumfashi ya shawarci gwamnatin ta jihar Katsina da ta ƙara ƙaimi wajen ganin ta ƙara sa idanu domin ƙara samun malamai managarta.
Shawarar da zan iya bada guda ɗaya, kamar yadda ya ƙirƙiro wannan hukuma ta tantance malamai, to ya ƙara samun wannan hukuma ido kan ta yi aikinta, saboda Allah kuma ta yi aikinta yadda ya kamata, domin dai ƙara samun ilimi mai nagarta. To ni ina ga insha Allah wannan ɓangaren iya abin da zan iya ba gwamnati shawara.
Zaradin Sani Funtuwa, Sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Wata matsala ta fuskar ilimi ita ce matsaya da gudumawar da makarantu masu zaman kansu suke yi. A Najeriya akwai waɗanda suke ganin makarantun suna taka muhimmiyar rawa a cigaban ilimi, wasu kuma suna ganin sun samu garabasa ne saboda durƙushewar makarantun gwamnati. Ga rahoton Lawal Sani Kona akan wannan batu.
Yayin da jama'a da dama ke yabon makarantun kuɗi inda suke fifita su bisa makarantun gwamnati na abinda suke gani samar wa yara ingantaccen ilimi, wasu kuwa gani suke irin waɗannan makarantu kusan damfarar iyaye kawai suke yi. Alhaji Lawal Madu Nguru tsohon ma'aikaci ne a sashen ilimi na jihar Yobe.
Wato ni abinda ya sa ban ɗauke ta ba, ni har yanzu ba ni da yaro wanda yake na abin fara makaranta, kuma ina yawan ga kowa kan cewa ni dai bana daga cikin waɗanda suke goyon bayan wannan. Dalili saboda shi ya maida makaranta kamar fanni ne na neman kuɗi, ba fannin ya ba da taimakonsa da saboda ilimi ba. Shi ko yaro a lokacin da yake primary yana wannan ɗan stage na girmansa, yana ɗan shekara 5, 6, 7, 10, a lokacin na iliminsa ɗan very high. Kamar misali in baka, idan yau ka ɗauki ɗanka wanda yake shi ya yi shekara 10 ko 12, ga ɗanka yana shekara 5 ko 6, sai ka tura su makarantar Muhammadiyya ko Islamiyya, musamman ma Muhammadiyya inda za a zauna a waje ɗaya round cycle, sai ka ga cewa yaron nan fa shi abin da ya sani kawai shi ya ji ana za a koyar da shi ma alibata kudin. Amma saboda IQ nashi is very high, idan ya zauna ya ji wansa yana karanta sabbi isma rabbika la'ala, to in ya koma gida shi ma abin da wannan yake zai yi. So sai ya zama to ƴan private suka ɗauki daman cewa yara suna very quick wajen bullying na turanci da ake yi, domin wasu malaman sun ka gani secondary libas wanda ba ya da training, ko degree sai ga ba ya training na education, shin ya je sai ya gwamutsa kurin abin da ba ya kamata a ce shi za a koyar ba shi ake koyarwa. To shi ne yasa nace ni a yadda ne making na observation da experience na fannin ilimi tun daga shi na tashi har har zuwa na retire as director na quality assurance. To ni na fuskanci na gani kan cewar idan dai har ana so a ce ilimi ya ci gaba kamar tun da mu muna baya, to ya kamata ya zama ta gwamnati ta dauki matakai wanda zai zama to cewa private institutions din nan to a sa musu wasu irin conditionalities na daya ya zama to cewa malaman su wanda suke koyarwa ya zama to trained teachers ne na biyu ya zama to cewa facilities da suke da shi ya zama to kaman daidai yake da public schools menene anan ne sa faɗi wannan domin most of the private institutions da sai kaga kan cewa once the dilapidated area an sa masa wani kuzin kuzin da wani abu an yi mai he kuma an bashi wani babban suna zaka ji an sa masa
Alhaji Lawal Modu ya shata wannan misali ne kan irin kanana da matsakaitun makarantu masu zaman kansu shi ma professor
zan baka zahiri wani abin da ya faru a university kar ma kai da nisa anan wurin mu ayi wannan again gashi nan dai in kaga result nata duk gaba da AAA take da shi a waye aka bata admission akar ka je da nisa aka same ta da AAA kana ji na aka zo jarabawa ta shiga degree da wannan an bata admission don ba san yadda ta sabi wannan ba jami'a ba za ta yi ma ƙarya ba idan kai satan jarabawa a secondary in ka zo jami'a za ta kama ka ta zo ta shiga karatu duk jarabanta ta fadi wani malami inda ya tambaye ta yace a yaya akai ke wannan result naki da wannan haka sai ta yi shiru to barin tambaye ki tsakani da Allah ki fada mini wannan waye naki nake yi ka rubuta sai ta ce a a waye miki wai an rubuta musu ansa ne a blackboard tsakani da Allah private school suke mana wannan a dauka ta wannan corruption yaro ya sami secondary ya sami university har ya zo ya gama ce ya karanta medicine ya je ka kai danka ba lafiya za a tsaga ciki ka ba wannan ka ce mutumin nan ya tsaga cikin danka zaka yarda
amma shi kuma Mr. Agba Ahila shugaban makarantar Winners Academy dake garin Jalingo ya musanta wannan zargi da ake wa makarantu masu zaman kansu maganar makarantu masu zaman kansu na magudin jarabawa bata da kangaro don ba su suke hidimar sakamakon jarabawa ba ba su san inda ake aikin tantance sakamakon jarabawa ba ba su da yadda za su sauya sakamakon jarabawar ba su san cibiyar rubuta su ba kuma ba su san jihohi da ake tantance sakamakon su ba ta yaya makarantun kuɗi za su yi maguɗi inda an ce mu muke tantancewa da fidda sakamakon jarrabawa sai a ce muna maguɗi mu dai bar wannan batu mu a makarantun kuɗi muna iya ƙoƙarinmu wurin koyar da ɗalibai shi yasa ɗalibanmu ke ƙoƙari gaya daga dukkan alamu irin wannan bambancin ra'ayi bisa makarantun kuɗi da kuma na gwamnati abu ne da za a dade ana yin sa Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo
zamu koma Katsina inda jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilmi Salisu Lawal ya kawo mana ziyara a nan sashin Hausa ranar Alhamis ya zanta da Usman Ahmed Kabara kan harkokin ilmi a jihar ta Katsina
aiko akwai abubuwa da yawa waɗanda ake gudanarwa a jihar Katsina ta fannin ilimi domin tun daga farko dai ita wannan gwamnati ta mai girma Right Honorable Aminu Bello Masari tun da ta zo kawai caye shi ilimi shine ginshikin gwamnatin shi wato shine abin da ya sa a gaba shi zai ba muhimmanci kwarai da gaske saboda haka tun zuwan shi yana zuwa sai ya kafa wani babban committee wanda manya-manyan masana ilimi na jiha ya suka shiga cikin wannan committee ya sa suka zagaya suka ainihin dauko bayanai abubuwan da suka shahi ilimi da yadda abubuwa suka lalace da kididdiga dai abubuwan da ke ainihin shafar tahiyar da ilimi da ya dace suka dauko bayanai na musamman yadda makarantu suke yanayin da suke ciki yanayin da dalibai suke ciki kayan aiki da malamai da duk da abin da bai tahiya sai da ilimin nan suka dauko bayanai cikakku suka kawo mashi bayan sun kawo mashi waɗannan abubuwa sai ya ainihin fara domin kaman yana so ne yayi tsari na musamman wanda ya dace wanda zai ainihin fuskanci shi wannan ilimi to ka san harkar ilimi abu ne mai ainihin bukatar kuɗi sosai da gaske sosai ya fara da gyaran makarantu ya gyara makarantu da dama wato in an ce gyaran makarantu akwai makarantun da suka ainihin lalace waɗanda suna bukatar gyara don a gudanar da koyo da koyarwa a ciki ya ɗauki makarantu daga shiyoyi uku da muke da su na wato abin nan wato district senatorial district wato shi ya dan majalisa na dattawa guda uku na Katsina, Funtuwa, Daura. Ya gyara makarantu na primary da na secondary duka gaba daya. Yayi wannan ya dauki wajen makarantu kusan za su kai kucin 36 aka gyara. Wasu daga cikin su ba wai gyara kawai aka yi musu ba, a'a an ƙara ma azuzuwa, an ƙara yin azuzuwa, an ƙara ainihin dakunan taro kamar assembly halls da ainihin wuraren ba haya da sauransu domin aikin koyo da koyarwa daidai. To wannan kenan yayi wannan a jihar Katsina. Sannan kuma an kirkiro wasu kamar makarantu waɗanda suke na kwana na ƴan mata guda hudu, kamar akwai wanda aka kirkiro na garin Barkiya, wanda makaranta ce ma wanda ainihin sojoji suka ansa, suka ainihin maida ta makarantar su ta sojoji wanda muke cewa Command Girls Science Secondary School Barkiya da ke nan cikin garin.
Makarantar sakandare
sojoji. Sannan akwai kuma ɗaya ta maza, ita ma Command Boys Secondary School ko Boys Science Secondary School Faskari. To guda biyu kenan. Sannan kuma akwai ɗaya ta kwana Aishema, akwai ɗaya a Dutsen Safi. Duka wayanda su ne aka kirkiro na kwana. Sannan akwai makarantun jeka ka dawo su ma guda shida su ma da aka kirkiro waɗanda aka kirkiro a cikin ainihin garuruwan waɗanda suke buƙatar makarantu a wurin. Su ma waɗannan makarantu an kirkiro su. Akwai kuma sabbin makarantu da aka giggina domin a samu mutane su kai ƴaƴansu a makarantun kamar wanda aka gina a Kaita da kuma wata a garin Kadiso. Duk waɗannan makarantu ne sabbi waɗanda gwamnatin jihar ta kashe kuɗi da dama kusan biliyan kuɗi da wani abu domin inganta wato abinda ake ce ma infrastructure, wato
ayyukan gwamnati bangaren ilimi.
Yawwa, su ainihin abubuwan da gine-gine da sauransu. Sannan akwai ainihin kayan koyo da koyarwa, wato instructional materials da aka saya su ma wanda gwamnati ta kashe kuɗi da dama ta ainihin wannan. Sannan ta fannin ilimin wato primary wato na abin nan shi ma nan an gyara makarantu, wasu kuma makarantun an inganta su, wasu kuma an ƙara masu azuzuwa su ma kusan makarantu 215 aka yi ma wannan aiki. Makarantun primary su ma da an gyara su ta wannan. Aka sai kuma kayan koyo da koyarwa su ma na makudan kuɗi kusan miliyan 900 da wani abu da aka sanya domin abin nan. Sannan an sai ainihin kayayyaki na zama, wato kujeru da tebura da sauransu su ma don yara su zauna su yi karatu yadda ya dace. To banda wannan akwai abubuwa da yawa waɗanda gwamnatin jihar Katsina ta yi, takan kuma ɗauki nauyin abinda muke cewa gudanar da makarantu. Duka waɗannan makarantun da muke da su na jihar Katsina baki ɗaya, akwai kuɗaɗe da ake ba ainihin shugabannin makarantun don su gudanar da waɗannan makarantu. Yaro bai biyan ko sisin kobo idan ya je makaranta a jihar Katsina. Wannan kuɗaɗen
primary da secondary ko primary,
duka primary da secondary ba a biyan kuɗin makaranta, ake zuwa makaranta. Ita gwamnati take ba da abinda muke cewa school running cost, wanda
ɗaukar nauyin makarantun.
Yawwa, ko kuɗaɗe da dama da ake kashewa akan wannan abin. Sannan kuma akwai kuɗaɗen jarabawa, wanda a nan wurin kuɗaɗen jarabawa da ita kafin ita wannan gwamnati ta zo, kowa sai a ce a biya mishi kuɗin jarabawa idan an zo jarabawa ta ƙarshe. To ita wannan gwamnatin sai ta kuma fahimci cewa in an biya waɗannan kuɗaɗe sakamakon wato kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu. Sai ka kuma yaran suna nuna ko in kula na gani cewa tunda ba su suka biya ba, saboda ka yaran ba su mai da hankali wajen karatu. Sai ka ga an samu a lokacin an jarabawa, sai ka ga duka kashi bai wuce 9, kashi 6 cikin 100 suka ci ainihin suka samu sakamakon da zai iya wuce da su zuwa jami'a ba.
Masu sauraro, da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Dedone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.